muryar Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Litinin 19 ga watan Yuli a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Wai shin ko sallah babba ta bana za ta bambanta da tabara? An dai shirya taron tsaftace gari wanda shugaba Ramaphosa zai halarta. Kana za ji cewar gwamnatin Afghanistan ta buƙaci jakadunta da su bar Pakistan.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ‘yan sandan kwantar da tarzoma sun kashe wasu ‘yan bindiga goma da suka kai hari a garin Kundu da ke ƙaramar hukumar Rafiya jihar Nejan Najeriya a kan babur. Wani mazaunin yankin ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Gaskiya a takaice dai mashinan da muka sani banda waɗanda aka ce sun bari can za a samu mashin wurin 50, kuma kowane mashin akwai mutum uku a sama. Sun shiga ne irin na daga gani kai ka san ba mutanen arziki ne suka fara harbe da su.
Bayan haka za ku ji cewa majalisar da ke shiga tsakanin addinai a jihar Filato ta kalubalanci jami'an tsaro da su gaggauta gano waɗanda ke shiga burtu da kakin soja ko na 'yan sanda suna hallaka rayukan mutane. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumele shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba tare fatar an wayi gari lafiya. Bari mu fara da rahoton mu na farko akan yadda ake shirye-shiryen gudanar da shagulgulan bikin sallah babba. Kasancewar al'umma da dama na kokawa akan yadda sallar ta same su. Wakilin muryar Amurka Ridwanullah Abbas yayin muna nazarin halin da ake ciki.
Akan haka na kewaya kasuwan bisashe domin in gane wa idanuwa na yadda ake shirye-shiryen bukin sallan. Yanayi na bukin babban sallan ba kamar yadda muka saba gani ba. Masu iko suna daddaure bisashe da sun ka tanada wa bukin ba. Sai shiru kake je kamar ba a ranar Talata ne sallar ba. A kasuwar bisashe a nan Accra da ake cewa Foyo zaka taras ga bisashe amma babu masu saya. Kai tsaye na nufaci wani tsohon dan kasuwa Alhaji Isa Ibrahim akan hali da ake
Kawai to ba kasuwa ba mu ga an sai kamar yadda muka saba gari ba amma abin da yake rabu ko sai sada masu da suna da mu masu kawo mu na ko da guru ka ko gune suke ba ruwa yanzu abin ma ya fi na da har ya yi to in ni ke zo kuma shi ma wani lokaci ya fita ciki suke rawo in da ya kawo rabu ke sada ke nan.
Alhaji Baba Tsoho shine shugaban kungiyar masu sayar da bisashe a kasuwar.
Tabbana dai raguna dai basu shigo kuma ba ciniki. Raguna dai kan ga sunan da wuri shida a tambaya a ce da doka foto a ja nuna ma masu zo. Shi muke ciki yanzu. Amma dai ko kula hadi kowa dai na samu da gunki ne. Shekaran gana bana ba kudi annu mutane. Ba kudin kuma ragunan ku sai hau wanda muke sai 1000 yanzu sai kana ba 1500 ko 2000 ba za ka samu ba.
Kin dai sa'a ina gama wannan hira na yi dace da waɗannan mutane su biyu sun sayi ragunan layin.
Oh ragun ga da mu sai kan guda 2700 sai na sai biyu amma last year da this year dai wallahi last year fi this year at least last year na samu rago 2000 amma this year dai sai 25 da 27 da 28
dan dai in tabbatar ba akan raguna kadai na tsaya ba na kuma duba yadda kasuwar shanu take.
Wai 140 million wanga ma wanga shi kuma muna bayar shi 70 million wancan eh wancan
shi dai Malam Bashiru bai fidda tsammani ba. Gwanan la muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla, Kafin ku ji karashin labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da wasu sassan Najeriya ke fama da hare-haren 'yan bindiga da masu satar mutane don neman kuɗin fansa, wasu 'yan bindiga sun gamu da gamansu bayan wata arangama da suka yi da 'yan sanda a ƙaramar hukumar Rafi da ke jihar Neja. Lamarin da ya yi sanadiyar kisan 'yan bindiga 10, sai dai jami'an tsaro 2 su ma sun rasa rayukansu a faɗan. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumomi a jihar Niger Nigeria sun tabbatar da kashe wasu 'yan fashin daji guda 10, sannan da mutuwar wasu 'yan sandan kwantar da tarzoma guda 2 a wata fafatawa da aka yi a tsakanin 'yan fashin dajin da kuma jami'an tsaro. Wannan al'amari dai da ya faru a ƙauyen Kundu ta ƙaramar hukumar Rafi. Bayanai sun nuna cewa 'yan fashin dajin da ke kan babura kimanin 50 dauke da manyan bindigogi sun aukawa jami'an tsaron ne da tsakiyar ranar Asabar dinnan da ta gabata, amma a bisa gudunmuwar 'yan banga waɗannan 'yan sanda suka samu nasarar korar 'yan bindigar. Wani mazaunin yankin mai suna Malam Garba ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya auku.
Gaskiya a takaice dai mashinan da ke muka sani banda waɗanda aka ce sun bari can za a samu mashin wurin 50, kuma kowane mashin akwai mutum uku a saman shi. Sun yi shiga ne irin na daga gani kai ka san ba mutanen arziki ba ne, suka fara harbe da su har Allah Ubangiji ya sa suka kora su suka ci karfin su, kuma sun musu illa mai yawa, ba wai illa na wasa ba, jin dadin da ya sa har muka dawo kenan. Don in ba don haka ba da kuka zo nan gaskiya ba za ku ga kowa ba.
Da majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger Sani Musa 313 ga abin da yake cewa akan wannan nasara da jami'an tsaron suka samu.
An samu rashin rayuka na su masu jami'an tsaron, Allah ya gafarta musu, amma dai ya yi kyau ya kuma nuna cewa jami'an tsaron a shirye suke don waɗannan mayagun mutane suka fito su kare al'umma. A da sukan yi ne su fita lami lafiya ba mai taransu, wannan ko kaga an tare su kuma har an karkashe da yawa daga cikinsu. Wannan ya nuna cewa gwamnati da jami'an tsaro da su 'yan sa kai sun tashi tsaye, kuma in aka ci gaba da haka za a fi ƙarfin waɗannan mayagun mutane.
Tuni dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ziyarci ƙauyen na Kundu domin ƙarawa jami'an tsaron ƙwarin gwiwa.
Nama da nan tsoro irin ƙoƙarin da suka yi, kuma na ga su kansu mutanen ƙauyen sun jaɗi ƙwarai sun jinjina musu bisa ga ƙoƙarin da suka yi. Kuma mu ƙara tabbatar ma jami'an tsaro cewa gwamnati za ta yi duk abin da ta ba da gudunmuwa za a taimaka musu.
Ko a ƙaramar hukumar Shirorama wasu 'yan bindigar sun kai irin wannan hari a ƙauyen Gurmana a daidai lokacin da al'umma musulmi ke gudanar da sallar juma'a nan da ta gabata. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru ba tsare da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar.
An shirya cewa shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa zai shiga sahun masu aikin tsabtace gari bayan tashin hankali da aka yi a jiya Lahadi, kamar yadda gwamnatinsa ta yi gargaɗi game da yin taka tsantsan da kuma ƙoƙarin kaucewa rikicin ƙabilanci sakamakon rikice-rikicen. Ƙasar ta faɗa cikin rikici fiye da mako guda, wanda ya sanadiyar rasuwar mutane sama da 200, yayin da masu wasosun dukiyoyin wuraren cinikayya da wasu ƙungiyoyi da ba san su ba da suka ƙona muhimman kayayyakin masana'antu da toshe hanyoyin kasuwanci. Rikicin ya kasance mafi muni a ƙasar Afirka ta Kudu tun bayan mulkin wariyar launin fata, kuma ya ɓarke ne bayan da aka yanke wa tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma hukuncin ɗaurin watanni 15 a gidan kurkuku saboda ƙin gabatar da kansa don binciken cin hanci da rashawa. Za a ci gaba da shari'arsa kan laifin cin hanci da rashawa a wata shari'a ta daban a yau Litinin. Ramaphosa na fuskantar matsin lamba saboda an kama ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da shari'a abinda jami'ai suka kira yunkurin tawaye wanda ya yi sanadiyar asarar dala biliyan ɗaya. A jiya Lahadi, gwamnatin Afghanistan ta buƙaci dukkanin jami'an diflomasiyarta da suke Pakistan da su koma Kabul har sai Pakistan ta magance abin da ta kira dukkan barazanar tsaron lafiya da suka fuskanta tare da gurfanar da waɗanda ke da hannu a sace ɗiyar jakadar Afghanistan da aka yi na ɗan wani lokaci a makon jiya. Sanarwar ta zo ne kwana ɗaya bayan da gwamnatin Afghanistan ta ce an yi garkuwa da sirsila a Kille. Diyar jakadan Afghanistan na tsawon wasu sa'o'i kuma wasu da ba a sansu ba su ne suka aiwatar da hakan kuma suka azabtar da ita sosai a babban birnin ƙasar ta Pakistan da yammacin Juma'a kafin daga bisani suka sako ta. Pakistan ta ce an kaddamar da wani babban bincike na kwakwab a mataki na sama akan wannan lamarin da ya tayar da hankali. Nan da nan bayan ofishin jakadancin Afghanistan ya ba da rahoto ga ma'aikatar harkokin wajen Pakistan cewa an farma sirsilla lokacin da take cikin wata motar haya. Rahoton asibiti ya tabbatar da cewar an jimma sirsilla rauni. Labaran duniya ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel a jiya Lahadi ta ce ambaliyar da ta auku a Turai a 'yan kwanakin nan abin tsoro ce, kuma ta yi alkawalin bada taimakon kuɗi cikin hanzari ga ɗaya daga cikin yankunan da suka fi fama da bala'in a ƙasarta. Da ƙyar harshen Jamusanci zai iya bayanin irin ɓarnar da aka yi, in ji ta, yayin adadin waɗanda suka mutu ya kai mutane 184 a duk Turai, ciki mutane 157 daga ƙasar Jamus. Yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane da suka ɓata, wata gunduma a yankin Babriya da ke kudancin Jamus ta yi fama da mummunar ambaliya da ta kashe akalla mutum ɗaya. Hanyoyi sun zama tamkar koguna ta yadda motoci ke saurin gudu da kuma filaye masu faɗi suka cika da taɓo a yankin da ke kusa da Australia. Ba mu shirya ma wannan bala'in ba, in ji mai kula da gundumar Bachelster Bernard Land ya ce lamarin ya tabarbare sosai da yammacin ranar Asabar ta yadda babu isasshen lokaci da masu ayyukan gaggawa za su iya kubutar da mutane.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A wani taron gaggawa da aka yi kwanan nan game da batun tsaro a jihar Plateau, majalisar da ke shiga tsakanin mabambantan addinai ta jihar ta buƙaci jami'an tsaro su mai da hankali wajen ganowa da kuma kama farar hula da ke sanya kaki suna tada zaune tsaye a cikin al'umma. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Majalisar da ke sasanta tsakanin mabambantan addinai a jihar Plateau ta ƙalubalanci jami'an tsaro da su gaggauta gano waɗanda ke shigan burtu da kakin soja ko na 'yan sanda suna hallaka rayukan mutane. A wani taro da majalisar ta kira na gaggawa kan taɓarɓarewar tsaro a wasu ƙananan hukumomin jihar Plateau a cikin 'yan kwanakin nan, majalisar ta bayyana fargabar rashin tsaron na iya tumbatsa zuwa wasu sassa idan har ba a ɗauki matakan da suka dace wajen daƙile shi ba. Shugaban majalisar Farfesa Fandan Yamsat ya ce dole sai an zaƙulo ɓata gari da masu ci da sunan addini da ke haɗa baki da maƙiya daga waje wajen hallaka jama'a da lalata dukiyarsu.
Government must hold the security outfits and community and traditional leaders accountable for the destruction of lives and property in their communities.
Yace dole ne gwamnati ta damke jami'an tsaro da sarakuna kan salwantar rayuka da dukiyoyi a yankuna. Shima shugaban majalisar mai martaba sarkin wasai Muhammadu Sambu Haruna ya jaddada muhimmancin haɗin kai ne a tsakanin ƴan majalisar.
Ina kira ga babban murya ko haɗa kan magoya bayanmu.
A bangare guda kuwa sakataren gwamnatin jihar Plateau Professor Danladi Atu yace a cikin ƴan kwanakin nan gonaki 84 ne bata gari suka lalata. Gwamnati ta kuma gano kungiyoyin asiri har kashi 37 yayin da ayyukan garkuwa da mutane don neman kudin fansa ke ƙara kamari a jihar Plateau.
Muna son a kawo jami'an tsaro kusa-kusa da jama'a domin mun gano cewa lokacin da ake aikata wannan miyagan ababen lokacin zai dauke jami'an tsaro su zo yake dauki kusan awa daya. Shi yasa muka ce muku cewa gwamnati mata siyo mashin zai shiga zai lungu-lungu.
Sheikh Sa'idu Hassan Jingir na kungiyar Jibis a jihar Plateau ya ba da shawara a wurin taron.
Ko shugabannin addinai kowa yayi addinin sai roƙi Allah zaman lafiya. In ka ba da nata a cocin gaba a masallacinka ko a gurin da kake taro to ka jawo hankalin yara.
Shima Reverend Isaac Wakili da ke zama basaraken Izere a jihar Plateau ya kalubalanci shugabannin addinai ne da su rika gaya wa magoya bayan su gaskiya.
Na roke mu yanwa mu hada hankulanmu na bayanmu suna kallon mu idan sun ga mun hada hankali dole ne na bayan za su rungumi wannan salaman da muka yi.
Sunana Sheikh Sharif Nasir Alfalaki ka taro ne muhimmi wanda kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa duk abin da aka tattauna a taron ya zama to an aikata shi a aikace saboda ƙarin samun haɗin kai da soyayya da kuma zaman lafiya.
Yanayin tsaro a yankin arewacin jihar Plateau ya kasance abin damuwa da ke neman haɗin kan al'ummomin yankin wajen taimakawa jami'an tsaro da hukumomi don samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Tumma dalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da dawowa shirin ciki da gaskiya da har kullum ya kan mai da hankali kan gano bakin zaren zargin zalunci, yaƙi da cin hanci da rashawa don na gadan marayu da dai sauransu. A yau za mu ji cewa mai kwarmato Dr. George Ugo ya bayyana gaban kwamitocin majalisa kan zargin sama da faɗi da fiyar dala biliyan 25. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Bayan shirin da muka kawo muku a baya na kwararren mai kwarmatan nan Dr. George Ugo wanda ya ikirarin gano wasu kudaden gwamnatin tarayya har naira biliyan 473 daga wasu bankuna tara amma ba tare da samun ladan kashi 5% na kudaden ba. Lamarin da ministan shari'a na Najeriya Malam Abubakar Malami ya shaida wannan fili hanyar da ya kamata Mr. Ugo ya bi.
Tsarin gwamnatin tarayya kan abin da ya danganci harkokin kwato kuɗi da aka yi sama da faɗi da su yadda yake gudana shi ne idan ka zo ka kawo tsegumi gwamnatin tarayya za ta rubaka takarda a rubuce cewa ka kawo wannan bayani. Idan ta baka takarda a rubuce za ta sa hannu ka sa hannu. Cikin takardar nan akwai sharuɗa. Sharuɗi na farko ka gano, sharuɗi na biyu ka anso, sharuɗi na uku ka hannunta ma gwamnatin tarayya. Idan ka ɗauko ka samu ka kawo to za ka ajiye ka kai asusun da gwamnati take da shi na ainihin an sau da na kuɗi a babban bankin tarayya na Najeriya. Idan ka je babban bankin tarayya zai ba ka shaida cewa ka kawo. Ofishin Attorney General zai rubuta ma wannan banki na tarayya cewa wane ya yi da'awar cewa ya kawo kuɗi, ya gano kuɗi kuma ya kawo kuma kun ansa, ku ba mu tabbaci a rubuce. Central Bank za ta rubuto a rubuce ya kawo ya sa account kaza mai lamba kaza rana kaza amount kaza. saboda ka Office Attorney General zai hada wannan takarda wanda an ka baka ta dauka. Takardar ka ta cewa ka gano, takardar Central Bank ta cewa ta karba, ta rubuta ma hukumar ma'aikatar kuɗi wanda ita kuma Office Attorney General ma'aikatar kuɗi umarni cewa ta biya wani saboda yayi.
Minista Malami ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi da kansa ya baiwa Mr. Ubo umarnin bankado kudaden da ake nema. Amma Mr. Ubo ya saba wasu ka'idoji da aka shimfiɗa masa tare da kin bayyana wani laifi da kasar Amurka ta tuhume shi a can baya. Kwamitin Majalisar Dokokin Najeriya sun gayyaci mai kwarmatan kan wasu kudade na daban sama da dala biliyan 25 da ya ce ya bankado na harajin gwamnatin Najeriya daga kamfanonin mai da bankin Standard Charter da bankin Stanbic IBTC da kamfanin sadarwa na MTN da ma wasu kamfanonin man ƙetare suka ki shigar da kuɗin ga hukumar tara kuɗaɗen shiga. Dr. Ubo ya bayyana gaban kwamitocin na Majalisar Dattawa da na wakilai, amma waɗanda ake zargin maimakon su zo da kansu sai suka turo lauyoyi. A wani zama da aka yi, shugaban kwamitin bin ƙa'ida na Majalisar Dattawa Ayo Akinlure ya nuna takaicin rashin zuwan jami'an da suka dace da ma waɗanda ake zargin. Yana mai nuna muhimmancin zuwan su don kare kansu kan wannan zarge-zarge masu girma.
On in that case, MTN wrote directly to the committee to allow one Mr. Ismail Nkosha.
Ya ce kan wannan batu, kamfanin MTN ya rubuto wannan committee cewa ya wakilta Mr. Ismail da kuma jararan manajan su domin su gurfana su wakilci MTN a wannan zama. Amma abin mamaki babu wanda ya bayyana cikin su gaban kwamitin. Don haka lauyoyinsu ne kadai suka bayyana. Kuma muna da muradin bayo kamfanonin dama su kare kansu gaban wannan kwamiti. Idan muna son mu yi adalci, dole mu ba su dama su kare kansu domin wannan zargi ne kan kudaden shiga na gwamnatin Najeriya.
And we believe as rebellious people that we should do justice. We must hear from both ends. We have documents submitted by the petitioner and evidences. These are evidences we have to show to the people who are real actors, who are real operators in the industry, to know whether these are genuine evidences or not.
Ya kara da cewa mun yi imanin a matsayinmu na wakilan 'yan Najeriya, idan za mu yi musu adalci, dole mu ji daga bakin dukkan bangarorin. Muna da bayanai da wanda ya bankado ya kawo mana, dole mu nuna waɗanda ake zargi domin tabbatar mana da gaskiyar bayanan. Dr. Uba dai wanda a kwanakin nan ya fitar da wasu hotuna da ke nuna wasu da ya ce jami'an tsaro ne sun balle kofar gidansa da kwashe kayan aiki har ma da barazana ga rayuwarsa. Ya ce yana aiki ne don ba da tasa gudunmawa ga yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Yana mai ƙarfafa cewa matuƙar za a tsaya wajen gano kuɗaɗen da ke zirarewa, Najeriya za ta huta daga nemo bashi daga ƙetare. Ga fassarar zantawa da Dr. George Ubo daga tafintansa injiniya Magaji Muhammad Yaya.
Al'amarin ƙasar Najeriya sai a hankali. Kana ganin abun yana ƙara rikice maka. To wannan bawan Allah dai Dr. George Ubo, inda muna da irinsa mutum uku ko biyar da ƙasar nan bamu da damuwa. Najeriya ta fantsama cikin duniya neman kuɗi na bashi don tafiyar da muhimman ayyuka na gari da kuma tafiyar da ƙasar baki ɗaya. Amma muna da kuɗi a cikin gida da ake samuwa daga kuɗin mai zuwa kuma kuɗin harajin cikin gida, amma suna ta surarewa ta aljihu da ba a kula da shi. To inda mahukuntan wannan gwamnati na Muhammadu Buhari za su bude idonsu da kyau, su bude zuciyarsu, su maida kasar ita ce gabansu, to ba sai mun tafi China ko America neman kuɗi ba. Muna da kuɗaɗen da suke shigowa, amma jami'an da aka dora wa alhakin abun aljihun su ya dame su ba kasar ke gabansu ba. In aka ci gaba da cewa ko oho ba a lura da kuɗaɗe da suke tabbata ba, to ƙasar nan za ta zo ta kasa tsayuwa da kafanta.
Faɗa mana waɗannan kuɗaɗe a ina da ina suke, a ina aka gano su, kuma kuɗaɗen nan an canza su sun kai kamar nawa?
To wannan kuɗaɗe da Dr. George Ubo yake faɗi To mai karamin tunani gaskiya zai mamakin kudin sosai. A kamfanin MTN na South Africa akwai kudade da suka fi dala biliyan 25 suke ta kokari su shigo da abubuwa na ƙarya don su fidda kudin mu dalan ne suke so su fidda shi duk abubuwan da aka yi Najeriya sai su fitar da shi su kuma ba za su kawo mana wani abu da za mu amfani da shi ba wannan kudade 25 billion US dollars in ka canza su da kudin Najeriya ana maganan kusan a trillion tokens da digo 4.5 to wannan kudi ba karamin kudi bane bayan haka a ma'aikatar tattara harajin kasa wanda ake ira FIRS Federal Revenue Services to wannan ma a wancan jami'i da ya bar wannan wurin Baba Tunde Faula shi kansa an samu cewa kudade sun zurare karkashin sa sama da dala biliyan 10 to wannan dala biliyan 10 in ka mai da su a kudin Najeriya nan ma ana maganan kusan trillion 3.4 ko sama da haka to don haka ina jan hankalin shugabanni tun ma ba shugaban kasa da ya dora musu alhakin ba ya kokari ya sa ido akan waɗanda ya biya amanonin su domin su rike in ko ba su rike amana ba Allah ba su zai tambaya ba shine yake da hakkin jama'ar Najeriya sama da miliyan 200 kuma su Allah shi zai Allah zai tambaya don haka yi kokari ya mai da hankali wajen bibiyan waɗanda ya biya amanoni
Dr. Jujubuwa bayanin da yayi ya nuna Najeriya tana da makodan kudi a yadda ya fada kuma an saba ji ita gwamnati dama tana cewa tana cikin karancin kudi ko wasu lokutan ma sai a ce an ko samu koma bayan tattalin arziki kudin Najeriya sun zama ba su da yawa an shiga cikin kuncin tattalin arziki me zaka ce kan wannan dan ya nuna akwai kudin watakila binciken nan ne ba abin sa sau da kafa
magana ta gaskiya Najeriya tana da kudi amma jami'an da ake dorawa alhakin kula da abin ba sa rike amana aljihunsu ya fiye musu kasansu.
Wakilin ƙwararren mai kurmatun kudaden nan Dr. Jujubu Magaji Muhammad kenan. Masu raro idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura ga inda muka tsaya. Ya zama da Nasara da Mary Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfila Hashin Gumel. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
An shirye cewa shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa zai shiga sahun masu aikin tsabtace gari bayan tashin hankali da aka yi a jiya Lahadi. Kana a jiya Lahadi gwamnatin Afghanistan ta buƙaci dukkanin jami'an diplomasiyarta da ke Pakistan da su koma Kabul har sai Pakistan ta magance abinda ta kira dukkanin barazanar tsaron lafiya. Haka zalika an ji cewar shugabar Jamus Angela Merkel a jiya Lahadi ta ce ambaliyar da ta auku a Turai a yan kwanakin nan abin tsoro ce kuma ta yi alkawarin bada taimakon kudade cikin hanzari ga waɗanda abin ya shafa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Chuba Hero Diodune da ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.